A can baya akwai wasu yankunan Najeriya da suka yi kaurin suna akan ayyukan ƴan bindiga inda suka kafa sansanoni suna cin zarafin jama'a. Alal misali yankin gabacin Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. Duk da yake har yanzu ƴan bindigar na ci gaba da tauka ta'asar su a wasu daga cikin waɗannan yankunan, haka ma suna faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu sababbin wurare. Yankin Durbawa dake cikin ƙaramin hukumar mulkin Kwari wadda ke dab da shiga ƙwarai birnin Sokoto ya soma ɗaukar bakuncin ƴan fashin daji, inda jama'ar garin suka soma kokawa.
Cikin satin gada an kawo hari ya kasu biyat. An kurbi sosai na ƴan uwanmu jiya jiya batun da nake da kai. Akwai ɗan uwana wanda an kaɗo kawo su biyat. Naka suna canga hannun ɓaraki su biyat.
Wan abubuwa daga tahowa a care shi tun bai ware ka ba don su suna nuhin sai sun kai Sokoto. Wani abin da kawo ƙaura da kan ayya kawo kusa da Sokoto nan mallama. Yo Allah a taimaka mana.
Uban kasar yankin Ma'azu Yakubu Durbawa ya nuna damuwa akan in ba a yi saurin kawo ɗauken magance matsalar ba, to fa ba a san adadin illolin da za ta iya haifarwa ba.
Sun zo wani tsawo da ake ce Mutsariki sun kama shanayensu sama da 1,000 banda tumakai da awakai. Sun shiga wani ƙauye na ƙaurare su ma a nan garin sun kwashi dabbobi da tumakinsu da awakinsu da dama. Abin da muke so ga gwamnati mu samu ƙarin jami'an tsaro. Muna da outpost nan garin amma ba mu rasa ɗan sanda 3 kawai. Kuma ɗan sanda daga 3 ba Durba kawai yake kwamarin ba, akwai district na tsaki.
Yankin Garashi da ke ƙaramar hukumar mulkin Wamako a cikin garin Sokoto shi ma na fuskantar hare-haren ta'addanci, inda ƴan bindiga ke shawagi suna halbe-halbe suna shiga gida-gida suna addabar jama'a. Muhammad Kabir na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki bakuncin ɓarayin kwanan nan.
Ƙarye ina yi zarabi sai na ji ana jan gambu na, don ina da gambu na kwano haka get na kwano. Sai sun ka haska hitila ina dibawa ƙasa inda gambu ya buɗe sai na ga bindigogi za su kai bindiga biyat. Sai na koma da gudu ina nan sai na ji shigo cikin ɗaki ke tashi. Sai ta tashi sun ka ce ina mijinki, ta ce wala ita ma bata gane shi ba. Sai sai sun ka ce to ina nika ajiye kuɗi, ta ce wallahi ba mu da kuɗi. Sun ka ce ƙarya take, sun ka sa bindiga sun ka bugi kanta.
Sau da yawa dai jami'an tsaro ke cewa suna kan ƙoƙarin su na magance matsalolin da samar da tsaron rayukan jama'a, amma kuma matsalolin na ci gaba da wanzuwa. Abin da masharhanta kamar Farfesa Bello Dodon Bada ke cewa da ana samun haɗin kan mahukunta wajen tunkarar matsalar rashin tsaro, tamkar da ake samun haɗin kan su a fagen siyasa, da watakila zuwa yanzu matsalar ta zama tarihi.
Ayin ka lura suna haɗa kai wajen siyasa, don kaji lokacin da gwamnan Kaduna ka faɗin cewa su 19 sun yarda da su kori shugaban jam'iyyarsu. Kuma kana ga ɗan take shugaban ƙasa da yake wannan ya shafi duniya su ya shawa. Nan take kire su yayin musu ya ce a ir, amma irin wannan a ce ma wani gwamna ya hito ya ce mu gwamnonin da mun kai samu matsalar tsaro mun yi taro. Mun yi matsaya kuma in Allah ya so jama'a za su gani, sannan su ce malamai su yi musu addu'a, sarakuna a yi addu'a, talaka su yi addu'a, da ya Allah so abin ya sauke.
Duk ƙoƙarin da ni da mijin ta bakin 'yan sanda abin ya ci tura. 'Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin lokacin da za a samu fita daga waɗannan musibbu, ko da talaka zai samu sauƙin rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.